Wannan ita ce Adventist World Radio, gidan radio masu sauraron zuwan Yesu na biyu, muryar bege don kowa.
Mai sauraro maraba da zuwa shirinmu na yau, ka matso kusa da akwatin rediyo ka saurari shiri da muke tafe da shi domin kai da iyalinka. Don haka a gayyace su, kada a manta da gayyatan ‘yan uwa da abokan arziki, makwabta maza da mata. Shiri na yau tana da muhimmanci ga rayuwarka kamar mai bi. Pastor Daniel Chiroma Jr. yana shirye domin ka a shirye na yau. Pastor Joseph Ishaku da Pastor Audu su ma suna shirye domin su karfafa mu a shirye na yau. ‘Yar uwa Precious Jura ita ce za ta mana waka a shirye mu na yau. Sai mai sauraro, ka samu wayanan albarkun ta dalilin sauraro mu. Sunana Ishaya Zakaria, ina maka marhaban sake saduwa da kai.
Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wannan fili na gari ya waye, fili wanda muke nazari daga cikin kalmar Allah. Mai gabatarwa shine Pastor Daniel Chiroma. Mun gode da sauraro da ake yi, yau kuma za mu dora daga inda muka tsaya. Kafin nan bari mu fara da kalmar addu'a. Ubangiji, mun gode maka ka sake ba mu wata dama. Za mu dora inda muka tsaya. Ka taimake mu, ka albarkaci mai sauraro, ka bashi ikon ganewa, ka taimake mu mu kai ga tsira, ta dalilin darajan Isa mai cetonmu, amin. To, mai sauraro, idan baka manta ba, muna dai nazari ne akan addinin da aka umurtawa Muhammad da mabiyansa su bi. Sai muka gane cewa babu wata addini face magana kiyaye Asabar, wanda littafi mai tsarki yana jaddadawa, kuma Alkur'ani ya tabbatar da haka. To, yau dai muna so mu dora daga inda muka tsaya. Za mu duba wata aya a cikin Alkur'ani mai girma, a cikin Sura 2 aya 65 da 66. Sura 2 na Alkur'ani aya 65 da 66, inda Alkur'ani ta ce, kuma lalle ne hakika kun san waɗanda suka ketare haddi daga gare ku a cikin Asabar. Sai muka ce masu, ku kasance birai kaskantattu. Muka sanya ta misali azaba, domin misali a lokacin su da sarariki masu zuwa, da kuma darasi ga waɗanda ke tsoron Allah. Taji wannan ayar Alkur'ani yanda tana fadi cewa waɗanda suka ketare haddi ran Asabar, Allah ya maishe su sun zama birai. Sa'annan wannan hukuncin da yayi ya sanya shi ta zama misali ga lokacinsu da kuma sarariki masu zuwa. Wato a lokacinsu sarariki masu zuwa nan shine mu kenan sararikin da muna zuwa bayansu. Don haka ashe Asabar ta zama dawamammiya, tana kan kowa da kowa. Idan fa an hori waɗanda sun ketare hadirin Asabar wancan karo, idan mu kuma a saran nan mun sake ketarewa daidai, lalle kuwa akwai horo tana jiranmu. Litafi mai sarki ma ta faɗi wani abu game da waɗanda suka ketare Asabar. Ya ce, tun yayan Isra'ila suna cikin jeji tukuna, suka iske wani mutum yana tattara itace a kan ranar Asabaci. Su waɗanda suka iske shi yana tattara itacen suka kawo shi wurin Musa da Haruna da dukan jama'a. Ubangiji ya ce ma Musa, hakika sai a kashe wannan mutum, dukan jama'a za su jajjefe shi da duwatsu a bayan sansani. Dukan jama'a fa suka fito da shi a bayan sansani suka jajjefe shi da duwatsu har ya mutu, kamar yadda Ubangiji ya umarci Musa a cikin littafin Leviticus sura 15 aya 32 zuwa 36. Turkashi, ka gani, ashe ƙetare hadiran Asabba yana tattare da hukunci mai tsanani, har ma a lokacin ya Isra'ila an jajjefe mutanen da suka ƙetare hadi zuwa ga mutuwa. Don haka Ubangiji ya sa idonsa ya gani ‘ya’yan da sa waɗanda za su yi masa biyayya, bayinsa waɗanda za su bi umarninsa domin kiyaye Asaba maimakon su ƙetare hadi a ranar. Wannan hukunci da Allah ya yi bisa masu ƙetare Asaba ya yi ta ne domin ta zama misali a lokacinsu da sararki masu zuwa. A lokacinsu, wato a zamanin yayan Isra’ila kenan, sararraki masu zuwa kuwa, wannan ta shafi mu har da waɗanda ke zuwa bayanmu. Darasi ga waɗanda ke tsoron Allah, wannan tana nufin ko dai ko kai ba Isra’ila ne ko kuma babu, muddin kai kana tsoron Allah, wajibi ne ka kiyaye Asabar domin gudun kada tarihi ta maimaita kanta, wato kada kai ma ka yi kangara ka shiga cikin hukuncin irin wancan. Wajibi ne ga dukan adinai nan biyu su yi biyayya ga wannan doka domin littattafan nan da aka saukar masu duka suna shaida Asabat rana ne da Allah ya kase aikinsa. Ka gani, to ana bukatan a ga cewa mun yi biyayya da umarnin Allah domin kada mu samu cikas a ranar gobe tashin kiyama. Wace shawara ce aka ba wa annabi Muhammad a cikin sura 23 na Alkur'ani aya 52? Sura 23 aya 52 ya ce, kuma lalle ne wannan adininku, adini ɗaya ce, kuma ni Ubangijinku ne, sai ku bi ni da takawa. Kajifa ayar Alkur'ani ta ce adinin adini ɗaya ne. Idan an umarce shi ya bi adinin Musa da na Ibrahim da na Ishaku da na Ishmaelu da na Isa, kuma gashi yanzu an ce adini ɗaya ce, to ka gani lallai Ubangiji ya nace da cewan baya son rarrabuwa a cikin adini illa mu bi shi da takawa, mu yi biyayya da umarninsa. Sannan kuma a cikin sura 21 aya 92, sura 21 aya 92 na Alkur'ani mai girma ya sake cewa, kuma lalle ne wannan adininku, adini ɗaya ce, kuma ni Ubangijinku ne, don haka ku bauta mini. Kajifa Ubangiji Allah yana nanatawa adinin ɗaya ne, don haka ka gani idan adini ɗaya ne, Ubangiji yana kokari ya gaya mana, kai mu yi hankali a aljanna fa, inda shi ne muke begen ta zama makomarmu, ba za a samu anguwa na masu kiyaye juma'a daban, anguwa na masu asabar daban, anguwa na masu lahadi daban ba. Aina, idan an samu wannan a sama, to kaga akwai sauran damuwa, akwai sauran yaki kenan a sama. Amma shi yasa Ubangiji Allah na jaddadawa da cewa adinin guda ɗaya ne, ana son kuma mu bita domin makomarmu ɗaya ce, Allahnmu kuma ɗaya ne. A nan za mu dasa aya domin lokaci ta gabato, sai karo mai zuwa za mu dora daga inda mun tsaya. Mai sauraro, Allah ya albarkace ka ya kuma kara fahimta a cikin kalmarsa, ya kai mu ga tsira. Allah ya taimake mu. Mun gode maka ya Allah, ka kawo mu ga ƙarshen bincike na yau, ka kara mana fahimta, ka albarkaci mai sauraro, ka bude idanunmu duka da za mu ga hanyar ka sosai mu kai ga tsira ta albarkacin Isa mai cetonmu. Amin.
Kaji labarin tashin da ke kau da duk damuwar ka, AWR kasa kunye zakaji. kalmomi masu karfafa ban gaskiyar ka don dawansa.
Adventist World Radio muliyar bege don kowa. Idan kana da tambaya akan shirin da ka fito sauraro, zaka iya tura mana da email. Adireshin email namu shine awrnigeria@yahoo.com, awrnigeria@yahoo.com. Za a kuma iya tura mana da sako a shafinmu na Facebook. Adireshin Facebook namu shine awr/hausa, awr/hausa. Mai sauraro, sai mun gan sakonka.
Yanzu fili ne da zamu saurari yar uwa Precious Jura da wakarta, bayan nan Pastor Joseph Ishaku zai biyo da fili na sujada.
Barka da saduwa da kai mai sauraro a wannan rana mai tarin albarka, lokaci da zamu duba kadan daga cikin maganar Allah. Fata na da bege na, bari Allah ya baka fahimta, ya baka ganewa, ya baka zuciya na yin biyayya da kalmominsa. Sunana Pastor Joseph Ishaku. Nasin karatunmu na samu cikin littafin Ishaya sura 60 aya 1 da aya 2. Maganar Allah ta ce, tashi ki bada haske, gama haskenki ya zo, darajan Ubangiji kuma ya hau bisa kanki.
gama duba duhu za ya rufe duniya, bakin duhu kuma za ya rufe al'ummai, amma Ubangiji za ya tashi a bisa kanki, za a ga darajarsa kuma a bisa kanki. Allah shi ma nasinsa albarka. Kama ganar mu shine tashi ka haskaka, tashi ka haskaka. Mu yi addu'a. Ya Allah mahalici, Allah mai iko duka, bangirma yabo da daukaka ya tabbata zuwa gare ka, domin kai ne Allahn alloli, babu wani a gabanka, babu wani a bayanka. Muna kira bisa gare ka da wannan lokaci na binciken kalmarka. Muna roko bari ruhunka mai sarki ya bishe mu, ka koya mana daga sama, ka ba mu zuciya na bin nufinka. Cikin sunan Yesu Kristi, domin shi ne mai cetonmu. Amen. Tashi ka haskaka. Dan uwana mai sauraro, rayuwanka a wannan duniya yana da manufa. Akwai dalili da ya sa Allah ya barka cikin masu rai da lafiya. Idan za ka fara jin labaru, kana kallo a radio mai hoto na irin mutane da suna mutuwa, na irin mutane da sun kamu da cutuka wanda babu magani, sai ka cewa Allah ka gode. In ka dubi kanka za ka kai baka da kuɗi, baka da ilimi, baka da komai, amma gashi masu kuɗi na duniya, masu ilimi na duniya, masu gata na duniya, suna fama da wahala, suna fama da cutuka, suna mutuwa, amma sai gashi kai Allah ya barka da rai, bayan rai din ma ya baka lafiya. Wannan rai da lafiya da Allah ya baka, ina son tabbatar maka da cewa Allah ya san dalilin da ya sa ya baka. Dalilin kuwa shine ka tashi ka bada haske, ka tashi ka bada haske na Isa Almasihu. Bari duniya ta shaida cewa kai mai bi, kamar yadda bayan komawa Yesu a sama, almajiran da suna hidimarsu, suna koyaswarsu, suna wa'azozinsu, sai a Antioch mutane al'ummai sun ce mutanen nan masu bi, mutanen nan Krista ne. Dalili kuwa domin sun ga hali da rayuwa irin na Kristi a cikinsu, yana bayyanuwa a cikin rayuwarsu, shi yasa sun kira su Krista. Inda an fara kiran masu bi Krista kenan, domin an ga hali irin na Kristi a cikinsu. Haka nan ne yau kai da ni, da mu yi imani ga Isa Almasihu kamar mai ceto da mai fansarmu, mun shaida shi kamar wanda shi ne kadai ake samun ceto ta wurinsa. Ana kiran mu Krista, ana kira mu masu bin Isa Almasihu, ana so a ga hali na Kristi a cikinmu. Yaya ne za ga wannan hali a cikinmu? Sai an ga ayyuka irin na Kristi a cikinmu, sai an ga kauna yana bayyanuwa a cikinmu, sai an ga hali na tausayi a cikinmu, sai an ga hali na kirki a cikinmu, sai an ga hali na taimakawa a cikinmu. Domin haka halin Kristi yake. Yayin da kana wannan halayya, yayin da kana irin wannan tafiya, kana haskakawa ne ga duniya. Hasken Kristi zai bayyana a cikin rayuwarka. Yayin da hasken Kristi ya bayyana a cikin rayuwarka, mutane da yawa za su shaida cewa Yesu mai ceto ne. Shi yasa a cikin wannan nasi da muke karatu, nasin Annabi Ishaya, Allah da kansa yana magana da cewa ka tashi ka haskaka, gama haskenki ya zo, darajan Ubangiji kuma ya hau bisa kanki, gama duba duhu na shaitan, duhu na Iblis, duhu na aljanu ya mamaye duniya duka, ya rufe duniya duka, domin haka akwai bukatan haske. Duk inda akwai haske, duhu yakan watsa. Hasken da ake bukata shine haske da kai kamar mai bi zaka bayyana shi ta wurin rayuwarka, ta wurin tafiyarka, ta wurin maganarka, ta wurin shawarwarinka, ta wurin sautawanka, domin al'ummai su ji, su gani, su gaskanta. Wannan shine abinda ake so a gareki, a gareka kamar mabiyin Isa al-Masihu. Kamar mutum da ke rayuwa a cikin wannan duniya. Rayuwanka yana da amfani. Rayuwanka akwai dalili. Dalilin kuwa shine ka tashi ka bada hasken Isa al-Masihu ga dukan al'ummai na duniya. Amma abin da yake faruwa yau shine maimako a ga haske a cikin mu shine sai a ga duhu ne yake rayu yake bayyanuwa a cikin mu. Abinda al'ummai ba sa yi shine mu masu bi yau muna yi. Abinda kowa da bai taba sanin Allah ba ba zai yi ba shine za ka ga mutum mai bi yana aikata. Maimakon haske sai muna bada duhu. Dan uwana mai sauraro, ƴar uwata mai sauraro, kira zuwa gare ki, zuwa gare ni da wannan lokaci shine ki tashi ki haskaka. Ka tashi ka haskaka. Bari jama'a a cikin duniya su ga hasken Isa al-Masihu a cikinka. Su ga hali irin na Kristi a cikinki. Domin sunan Allah ya sami ɗaukaka. Idan wannan shine burinki, shine burinka, za ka bada haske na Kristi da duniya gaba daya domin duhu ya watse. Bari mu yi addu'a. Ya Allah mahalici, mun gode domin dama da ka ba mu mu yi rayuwa cikin wannan duniya. Muna roko ka ba mu iko da za mu bada wannan haske ga sauran jama'a da suna kewaye da mu su gani sunanka kuma ya samu ɗaukaka. Ka shirya mu domin mu zama kayan aikinka. Wannan shine roƙon mu da godiya cikin sunan Yesu Kristi domin shine mai ceton mu. Amen.
Abokina, mutane da yawa sun kasa kulla wani abu na kirki a rayuwarsu ba domin sun rasa lokaci bane, amma domin sun kasa shirya da kuma tsara rayuwarsu. Waɗanda sukan faɗi a rayuwarsu koko sun kasa su yi abin kirki ba domin sun shirya su faɗi bane ko kuma su kasa bane. Damuwar ita ce ba su shirya ba ne samsam. Mutane da yawa sukan yi ta ayyuka daban-daban ba tare da wani shirin kirki ba. Idan za ka yi nasara a rayuwarka, ya kamata ka san abin da kake bukata a rayuwarka. Ya kamata ka san inda ka nufa. Ya kamata ka san irin abubuwan da za ka yi da waɗanda ba za ka yi ba. Wani lokaci yana da kyau ma ka ce a'a ga yin wasu abubuwan. Za ka ga mutum idan aka zo aka ce masa aboki zo mu je wuri kaza sai ya tashi ya bi. Tashi mu je mu yi abu kaza sai ya tashi ya je. In ya waye gari ba abin da yake yi sai dai abin da wani ya faɗa masa ya je ya yi. To idan baka tsara rayuwarka ba, wani zai tsara maka rayuwarka. Abu mafi muni a rayuwa shine a tarar cewa kai ba abin da ka sa a gaba, ba wani tunani da kake da shi, sai dai wasu ne suke maka tunani. To idan ko ka bar wasu suka yi maka tunani ba za ka samu nasara a rayuwarka ba. Kada ka kashe lokaci akan yin abubuwan da ba su da amfani, waɗanda ba za su kawo maka riba ko ci gaba ba. Amma ka maida hankali ka kashe lokaci mai yawa akan abubuwa waɗanda suke da daraja. Idan kai manomi ne, in ka ga noman alayyahu ba zai baka kuɗi ba, amma noman waken soya zai fi baka kuɗi, ya kamata ka maida hankali ga noman soya. Ka maida hankali ga abubuwa da za su kawo maka riba da ci gaba. Ka koyi yadda za ka ce a'a ga abubuwa da ba su da amfani. Domin wannan kalma a'a makami ne sosai wanda zai iya tsare rayuwarka da kuma ci gabanka. Ka zaɓi abu mafi muhimmanci da za ka yi. Idan ka ce a'a ga zaman banza za ka samu nasara. Idan ka ce a'a ga barin abin da ya kamata ka yi za ka samu nasara. Idan ka ce a'a ga kashe lokaci na zaman kashe wando za ka yi nasara. Idan ka ce a'a ga ragwanci za ka yi nasara. Idan ka ce a'a ga rashin da'a za ka yi nasara. Idan ka ce a'a ga jin daɗi na wucin gadi za ka yi nasara. Idan ka ce a'a ga shedan za ka yi nasara. Ka tuna, wanda suke nasara da ci gaba a rayuwarsu ba suna da lokaci ne fiye da sauran mutane ba, amma sun tsara lokacinsu ne, sun yi abubuwa mafi muhimmanci, sun kuma saki waɗanda ba su da amfani.
Da wannan muka kawo ga ƙarshen shiri na yau. Mai sauraro, na bada gaskiya ka samu karfafawa a shiri na yau. Idan kana da tambaya, karin bayani, bukatar addu'a, shawara ko wata ra'ayi, sai a rubuta mana. Adireshi email namu shine awrnigeria@yahoo.com awrnigeria@yahoo.com. Mai sauraro, a ɗauki lokaci a rubuta mana. Ina godiya zuwa ga waɗanda sun tallafa mana a shirin. Kai ma da ka kasance tare da mu, kai mai albarka ne. Ba zan manta da shi Pastor Joseph Ishaku, Pastor Audu da Pastor Daniel Chiroma Junior ba, ita ‘yar uwa Precious Jura da ta yi mana waka ke ma Ubangiji ya saka da alkhairi. Hamadina da sauran abokan aiki na anan kamar Omolaye Olushola Jagede da kuma Eze Lewemci, ni ne Ishaya Zakariya na shirya na kuma gabatar da shirin. Ina cewa mai sauraro, ya ‘yan zaki sukan rasa, sukan ji yunwa, amma waɗanda suke bidan Ubangiji ba za su rasa kowane abu mai kyau ba. Mai sauraro, a tuna da muhimmancin addu'a da iyali da wayewar gari da addu'a da iyali kamin a kwanta.